sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis daya ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 6049 da kuma 40 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin ku ba sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkamu da warhaka baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
shugabannin nahiyar Afirka na dabda buƙatar shugaban Amurka Donald Trump ya fito bayyana jama'a neman afuwa kan kalaman batanci da yi amma suka canza shawara ministan harkokin cikin gida na Kenya ya gargadin cewa za a iya kama shugaban adawa Raila Odinga dangane da bankin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane da aka yi Shirin shugaba Donald Trump na sake tsarin shige da fice ya janyo suka da kungiyoyin raji da ke da matsaya daya kan batun.
To kuma kun ga wajen labarin za ku ji cewa wasu ɗan gunar bakin wake guda biyu sun kai hari a Dalori a jihar Borno kuma sun kashe mutane biyar suka jikata wasu 39. To kowane irin hali ake ciki ne?
So mutanen hankalin ta tashi sun ruɗe muna kira ga mutane yanzu su kwantar da hankalinsu jami'an tsaro sun dawo.
To sai kuma kungiyar mu yace Allah taitar da Allah wadai da kashe wasu Fulani matafiya su bakwai a jihar Benue tare da yin kira ga gwamnati ta binciki lamarin
ayi bincike a gane wa'anda suka yi wannan abu sannan kuma a fahimci wannan abu kan siyasa ne ko niyya ne na gamawa da wani kabila
za ku kuma ji cewar hukumar wato ƴan sanda na jihar Plateau kenan sun kama wasu mutane da suka kashe wani yaro kuma suka sace mai wato dabbobinsa bayan haka kuma Grace Alheri Abdul da tafi da shirinta na dubin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya Shugabannin nahiyar Afirka na dabda buƙatar shugaban Amurka Donald Trump ya fito bayyanar jama'a ya nemi afuwa kan kalaman batanci da aka ce yayi akan nahiyar Afirka da bakin haure amma sai suka canza shawara a cewar wannan rahoto. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta rubuta martanin ta ga shugaban a taron ƙolin ta gurana cikin wannan makon. Martanin da aka rubuta na gargadin kalaman Trump na batanci da nuna kabilanci ya saka dangantakar Amurka da kasashen Afirka cikin hadari. Tace shugabannin Afirka sun yi mamaki ga kalaman da aka ce Trump yayi abin bakin ciki ne da mamaki kan kaskantar da mutanen da suka fito daga nahiyar da ma waɗanda ba farar fata ba da gwamnatin Trump ke yi amma sai kungiyar AU ta yanke shawarar kin fitar da wasiƙar tana mai nuni ga wasiƙar da Trump ya rubuta ranar 25 ga watan Janairu wadda cikin ta ne Trump yace yana buƙatar wata karganin mutuncin Afirka ya kuma bayyana cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai kai ziyara Afirka a watan Maris haka kuma Trump ya gana da shugaban kasar Rwanda Paul Kagame a gefen taron kolin tattalin arzikin kasashen duniya a makon da ya gabata yanzu haka dai Kagame shine shugaban kungiyar AU ya kuma ce ya kamata AU ta samu hanyar yadda za ta yi mu'amala da Trump
Ministan harkokin cikin gida na kasar Kenya ya yi gargadin cewa za a iya kama shugaban adawa Raila Odinga dangane da bukin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane a ranar Talata. A halin da ake ciki hukumomi sun ce an hana gidajen yada labarai na cikin gida yada wannan bukin da aka yi a ranar Talata har sai an kammala bincike. Ministan cikin gida Fred Matiang'i ya ce bikin na nada Raila Odinga wani yunkuri ne na hamarin da gwamnati biyo bayan wani taron manema labarai da ministan ya yi a jiya Laraba gidajen yada labaran kasar Hausa rawaito cewa an kama wato akalla mutum guda wanda ya zama lauya kuma dan majalisar adawa wanda yake tsaye tare da Odinga a lokacin da ake rantsar da shi wani masanin shari'a ya fada wa muryar Amurka cewa abu ne mai wahala ga hukumomi su kama Odinga saboda abukin rantsar da shi ba a kira shi a matsayin shugaban kasar Kenya ba yanzu haka a shafin sa na Twitter ana bayyana shi da suna mai girma
to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shirin shugaba Donald Trump na sake tsarin shige da fice na janyo suka daga kungiyoyin raji da ke da matsaya daya akan batun. Cibiyar nazarin shige da fice da ke birnin Washington DC, CIS da ke goyen bayan kayyade shirin shigowar baki wadda ta goyi bayan da yawa daga cikin matsayar Trump akan baki. Ta faɗi jiya Laraba cewa tsarin shugaban shine yin afuwa ga bakin haure miliyan 1,800 da suka shigo aka shigo da sunan Amurka ta barauni a hanya. Director Cibiyar CIS Jessica Vaughan ta ce shirin Trump na kayyade yawan mutanen bakin hauren da za su iya kawowa Amurka zai dauki shekaru wajen batawa mutanen da suka cancanta a ba su takardun su rai dake karkashin shirin daka na tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda zai kare cikin watan Maris. Kungiyoyin kare yanci na suka shawarar shugaba Trump na ci gaba da barin gidan personal sojoji dake Guantanamo Bay a kasar Cuba. A jawabinsa gaban 'yan majalisu na ranar Talata ya ce zai cika wani alkawari ɗaya da ya ɗauka bayan da ya amfani da ƙarfin mulkinsa wajen sa hannu a wata doka wadda ta soke dokar shekara ta 2009 da shugaba Obama ya alkawarin rufe shi. A lokacin da yake jawabin, Trump ya ce irin waɗannan gurare suna da muhimmanci wajen tabbatar da ganin Amurka na da ikon riƙe 'yan ta'adda a faɗan da ake da 'yan ƙungiyar ISIS da Al-Qaeda.
A jiya Laraba, hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce tana da matukar damuwa akan sahihancin bayanan sirri da 'yan majalisun 'yan jam'iyyar Republican suka yi wanda ke nuna wariya da ma'aikatar shari'a ke yi wa shugaban ƙasa Donald Trump. Hukumar FBI ta ce ba ta samu isasshen lokaci ba wajen nazarin bayanan mai shafi hudu kafin wakilan jam'iyyar Republican masu rinjaye na kwamitin tattara bayanan sirri su kada ƙuri'ar amincewa a fitar da bayanan ga jama'a wanda yanzu haka Trump ke nazari. Ya zuwa yanzu dai shugaba Trump bai fitar da bayanan ba tukuna. Amma kuma a wata hira da kamaran gidan talabijin ta ɗauka a wajen taron jawabin da ya yi na ƙasa a daren Talata, Trump ya faɗa wa wani ɗan majalisa cewa yana goyon bayan fitar da bayanan. Mataimakin sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Rashida Tlaib ya faɗa wa muryar Amurka jiya Laraba cewa ana nazarin bayanin kuma ana jinjina duk wasu shawarwari a kan matakin da za a ɗauka. Da aka tambaye shi ko yaushe za a fitar da su, sai ya ce suna duban lokaci da ya kamata.
Mutum guda ya rasa ransa wasu da yawa sun raunata a lokacin da wani jirgin ƙasa na Amtrak da ke ɗauke da wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican ya yi karo da wata motar ɗaukar shara a jiya Laraba a kudu maso yammacin jihar Virginia. Rahotanni na cewa mutumin da ya mutu fasinja ne a motar ɗaukar sharan. Babu wani mutum da ke cikin jirgin da ya samu wani mummunan rauni a cewar kamfanin jirgin Amtrak. Ko da yake an ɗauki ɗan majalisa Jason Lewis da wasu mutane da dama da suka samu ƙananan rauni zuwa asibiti. Hukumar tabbatar da lafiyar matafiya ta NTSB ta aika da tawagar masu bincike zuwa gurin da hatsarin ya faru. Binciken NTSB dai na iya ɗaukar shekara guda zuwa sama da haka kafin kawo ƙarshe. Earl Wiener da ke zama memba a hukumar ya faɗi jiya Laraba cewa binciken ba za su wasu masu binciken ba za su yi bayani akan kowane abu da ake tsammanin ya haddasa haɗarin ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wasu 'yan kunar baƙin wake su biyu sun kai hari a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira da Lori Camp a jihar Borno da misalin karfe 8 na dare a jiya Laraba, inda suka kashe mutane biyar suka kuma raunata wasu 39. Injiniya Ahmed Nsautomi shi ne shugaban hukumar samar da agajin gaggawa a jihar Borno, ya kuma yi wa wakilinmu Haruna Dauda ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dan kunan bakin wake da guda biyu, daya a cikin Dalori Quarters din, daya kuma a cikin sansanin FCT na Dalori Camp din, wanda na ci waje din bai samu ya illata mutanenmu ba, ya ci wa mutum daya mai kwai. Shi kuma na camp din ya samu ya zo cikin majalisa yadda mutane suke firansu, wanda ya kashe mutum guda biyar a cikin camp din, kuma ya raunata mutane kamar 39. Wanda yanzu duk haka da nake magana mun kawo su a na specialist na general hospital kenan kuma duka ana musu magani na akan su.
To wannan ɗan kula bakin wake mata ne ko maza ne?
Namiji ne daya da kuma namace guda. Cikin kankani ne kuma yau ne na farko wanda kankani da ba kankanin da ya kai ta girma a cikin Borno state gabaki daya. To mutanen hankalin ta tashi sun ruɗe muna kira mutane yanzu su kwantar da hankalin su jami'an tsaro sun dawo kuma an zagaya baya da police da sojoji gabaki daya.
Kamar tun wannan shekara da aka shiga an taba samun irin wannan tashin kuna bakin wake a wannan sansanin ko kuma wannan shine karo na farko?
Wannan shine karo na farko kuma a cikin wannan sansanin. Amma dai sun sha zuwa ta baya wato da nori tuwar da Allah ya ba su fasara.
Na kuma cancanci ɗaya daga cikin mazauna rukunin wannan gidajen da Lore Quarters din wanda shi mai amin ƙarin bayani game da tashin wannan dan kundal bakin waken da bai samu nasara ba kamar haka.
Shagunan waje na bakin kwantar ne. Ɗayan na bakin an goma da ɗayan kuma wuya a cikin IDP camp ne. Amma nan goma da lafiya ba wanda ya ji ciwo ba.
Sai
sun sakin naka tun farko. Aka aska mata mota haske mota ana ta harbin ta da duk sai ta tayar wai.
Okay. Da kana ne zuwa masallaci ne?
To ho ko masallacin ne ko kuma ainihin shagon ne yara shagon ina akwai dan majalisa ana dan su injini ne a wajen aka sa kenan an gane ta farko.
Wannan al'amari na kunnar bakin wake dai ya hukuna a wannan yankin da Lori wanda yake daga baki bakin garin Maiduguri kuma na kan hanya ne ta tashi daga garin Maiduguri zuwa Kwandiga wanda kuma ta kasance ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnatin jihar Borno suka haramta bi a shekaran jiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Haruna Dauda. Kungiyoyin Fulani a Najeriya sun yi tirda Allah wadai da kashe wasu Fulani matafiya a jihar Benue tare da yin kira ga hukumomi su yi binciken kokof akan wannan al'amarin. Ga dai Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Su dai Fulani da aka kashe sun ko taso ne ma daga jihar Adamawa su 11 inda suka dauki shatar mota domin zuwa jihar Kogi, to amma ko sai direban su ya ratse zuwa tashar mota na garin Boko. Kuma shigar su ta shake da wuya sai wasu matasa ƴan banga suka farmuzo da yake tabbatar da faruwar lamarin. Mafindi Umar Rambaram da ke zama shugaban kungiyar Miyetti Allah na Jihar Arewa Maso Gabas yace yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwar wannan kisan gillar.
To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ya faru yau abu ne wanda ya bamu mamaki, zamu kuma ya kada mu. Zamu yi mamaki a ce a Federal Highway da ake bi daga nan Yola zuwa Taraba zuwa Benue fita Abuja an tsare Fulani makiyaya a cikin motar su na hanyar su da wucewa cikin kasan Benue har an je aka musu kisan gilla a inda aka kashe mutum 7 sannan 2 kuma suna asibiti a kwance a yanzu. Wannan abu ya dauki sabon salo. Muna nema gwamnatin tarayya ta tace ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar Benue. A yi bincike a gane wa'anda suka yi wannan abu. Sannan kuma a fahimci wannan abu kan siyasa ne ko niyya ne na gamawa da wani kabila. Wannan abu mu a yanzu ya dauki wani salo wanda muna ganin in ba a dauki wani mataki na gaggawa ba hanyar Abuja zuwa Benue zuwa Taraba ko Adamawa ya yanke kenan. Wanda muna Allah wadai da faruwan wannan abu ba mu ji daɗin abin da ya faru ba. Gwamnatin tarayya ta dauki mataki na gaggawa.
Shi ma da yake ƙarin haske shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Abdon Zuru yace abun takaici ne abubuwan da ke faruwa yanzu a jihar Benue.
Wannan ko muna Allah wadai da waɗanda suka aikata wannan ko muna kira ga jami'an tsaro da a gaggauta kama waɗanda suka aikata wannan laifin kuma a gabatar da su a gaban hukuma. Kowa ya san abinda ake wada mutane na ƙarya a ƙasa kuma abinda muke wada mutane cewa lalle lalle wannan abu akwai lauje cikin nadi cikin shi.
To sai dai kuma da na tuntube shi cikin dare kakakin runa ƴan sandan jihar Benue Julia Moses ya ko tabbatar da faruwar lamarin. Inda ko yayi komin ma da wata sanarwar da runa ƴan sandan jihar ta fitar. A sanarwar binciken farko ya nuna wanda aka kashe matafiya ne daga Jalingo wanda ke kan hanyar ta zuwa jihar Kogi. Yanzu haka akwai wanda aka kama kuma ana ci gaba da bincike kuma tuni ma har an kafa dokar hana fita a garin domin ko a tabbatar da doka da oda, a cewar rubutaccen sanarwar da ƴan sandan ta fitar. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz. Ɗan sandan jihar Filato kuma sun cafke wasu mutane da ake zargin su da kashe wani ɗan yaro mai shekaru 7 kuma suka sace masa dabbobi. Zainab Babaji na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Commissioner ɗan sandan jihar Plateau Ondi Adi a taron manema labarai da ya kira ya bayyana cewa a ranar 26 ga watan Janairun wannan shekara ne da wani mai suna Alhaji Ibrahim Usman ya kai rahoto charge office dake Laranto cewa wani balaya haya ya kawo masa shanu 15 da tumaki 14 don ya ajiye masa bisa cewa zai je ya nemo ɗansa. Da ɗan sandan suka fara bincike suka tarar shanun na wani ne mai suna Ibrahim Haruna da aka sace a yankin Agigi dake karamar hukumar Basa.
Balam Yaya Mohammed. He now lured this boy with some other persons somewhere else in the bush and killed the boy and made away with the 15 cows and 14 sheep.
Yace Balaya Haya Muhammad ya yaudari yaron da taimakon wasu mutane a cikin daji ya kashe yaron ya kore shanu 15 da tumaki 14. Commissioner ɗan sandan yace suna kan bincike don gano duk waɗanda ke da hannu a lamarin da niyyar hukunta su. Shi ko wanda aka sace wa shanun Ibrahim Haruna ya mun ƙarin haske.
Abin da ya faru na ba Salisu amanan sanu. Ga wanda ya banci ma yaron ya yi man kiyo ya taimake ni kiyo. Yace man har ga Allah Ibrahim karka ji komai zirki wannan amana. Na ce to ga yaro shekara 7 ba zai iya je kiyo sa wannan shi daya ba amma in na baka sa wannan karka zo kare ba sa wannan shi yaro ya je kiyo sa wannan shi daya domin bai isa bebere shi da sanu ba. Yace man ba komai ya je kiyo can zuwa karfe 8 na dare ya kira ni a waya yace man Ibrahim fa sanu basu dawo ba. Nace ya me ya faru haka? Yace da sanunsa da sauna basu dawo ba. Can daga baya kuma ya saki ya kira ni yace fa Ibrahim sanunka ne kai basu dawo da yaronka ba. Nace me ya faru haka? Yace man waya na ban complain waya ba birma wani sanu ne abokin shi makwabcin shi ne ya je kiyo naga abun akwai munafin shi a ciki. Nace masa fito man da yaro na sai mun fara kuka a waje na mutane sun ba mu hakuri sun ce mana ga wajen suka je kiyo sun ce mana sun je kiyo a wajen gidan zu ya ce mana sai ya je kiyo a gidan zu an kama mashi sanu mun je mun tambaya a gidan zu ba akuya ba yaro shine Salisu da ya ban labari wai ai ga wanda ya je kiyo kuma da ya dawo ya wanke wandonsa shine an kai shi tas a binci yaro a gane me ya faru to hedan nan da ya mashi abu na hukunci kuma ya amsa shine ya kashe yaro.
Shugaban kungiyar Miyati Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakare shima ya tabbatar mun da aukuwar lamarin.
Yaron mu wanda yake shekaran shi 7 muka ba shi shanu ya je kiwo to da ya je kiwo shine sai wani daga cikin abokanansa da kiwon sa yace amanan sa yaje ya kashe shi to da ya amsa kuma sai yaje ya nuna mana gawa yaro aka dauki yaro aka je aka yi masa zana'ida yanda musulunci ya tanada.
Karamar hukumar Basa dai a yan kwanakin nan ta sha fama da rikicin manoma da makiyaya da ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama da salwantar dukiya. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonto boy ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan shawo kan cin zarafin jama'a a cikin iyali kama daga ma'aurata da ƴaƴan da suka haifa ko kuma ƴan riko ko masu aiki a ƙarƙashin su. Yau shirin domin iyali ya karɓi bakuncin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari. Wadda ganin munin wannan lamari ya sa ta hada kan kungiyoyi da masu ruwa da tsaki da nufin bada gudunmawa a yunkurin shawo kan lamarin. A cikin hirarsa da wakilin mu Hassan Maina Kaina, Hajiya Aisha Buhari ta yi ƙarin haske game da taron.
Taron dama mun yi niyan yi ta daɗewa, Allah bai sa mun yi shi ba sai wannan lokacin. To kuma ya zo ya haɗu da wani abin da ya faru kwanakin baya wanda a mata da miji suka yi fada har miji ya rasa. To mutane da dama suka yi ta mun magana nace musu ai dama ina da niyan yin wannan abun kuma Allah ne bai sa na yi shi ba har zuwa yanzu. Taro ne wanda ni na shirya ta a hade da UNFPA wani tallafi na United Nations. To mun hada kai ne da su don dama suna nan Najeriya suna aiki kan cin zarafi da sauransu suna abubuwa da yawa. To sai na dauki wannan fannin nan na cin zarafi. So yau muna launching program din mu na war against abuse, yaki ne ga cin zarafi ta kowane iri, cin zarafin yara, safara da mata da maza, cin zarafin igajiyayyu ko tsofaffi fada tsakanin mata da maza matan aure da mijinta da kuma yaya da iyayensu da sauransu duka yanzu zamu zauna mu duba yadda abun yake tafiya tare da tsarin mulkin kasar na abubuwan da yake cikin tsarin mulki da abubuwan da babu kamar yanzu misali rape case din nan fiade da kaina a Kano na je na ga wata asibiti to akwai wasu kungiyoyi da suke bin maganan fiadin to mun dai fara samun nasara to shine muke gani gara mu tattara gaba daya mu zauna mu gani hukuncin da ake ba wa'anda suka yi fiadin nan ba tsanani din nan shi yasa mutane suke ta ci gaba da yi su kuma iyayen su yi shiru su ci rufa musu asiri kada yayansu su girma ko ba su aure ba da me to su kuma sun dauki wannan din kaman ba mai magana so a ci gaba da yi har ma abokin uba yayi ma dan yar abokin sa ko dan abokin sa da sauransu ba abin da bai faruwa to yanzu akwai wani ma wanda aka ce da aka yi fadin aka ce ma wata a cikin kotu din ne aka bata 10,000 aka ce ta je ta duba lafiyan yarinya so wanda ya fadin shi ya tafi so kaga irin wannan abubuwa abu ne na tashi hankali ga wurin mu mu iyaye mata shine yanzu muka hada kai gaba daya da kungiyoyi 27 a Najeriya wanda suke zaman kansu suna tallafa ma jama'a ta kowane hanya ne na cin zarafi
idan muka duba a matsayin ki na uwa waɗannan ire-iren wato abubuwa na fadi yana faruwa a sassa daban-daban na Najeriya wasu suna ganin cewa kamar akwai matsalan hukunci kamar wato babu wani kokwarin hukunci ko kuma matakan da ake bi domin tabbatar da laifin fadi yana da tsauri da gaske ba ki ganin akwai bukatar misali a ce majalisar kasa a sake duba yanayin wannan doka sannan kuma ƙara gyara hukunci
shine insha Allah zamu zauna mu tattauna mu gani hukuncin da ake musu in yayi kadan a ƙara tsanani kowanne abu ya fitar mishi da hakkin shi dama a cikin mulki yadda mutane za su yarda da mulki shine a fitar ma kowa da hakkin sa to shine wannan da ni kungiyata ta Future Assured mun hada kai da kungiyoyi guda 27 zamu zauna mu tattauna in mun gama tattauna zamu fitar da sakamakon tattaunawar mu sai mu nemi in majalisun kuma sai mu ga musu ga abinda muka ga ko hukunci yayi kadan ko yayi yawa ko gwamnati ba ta kare mutane sosai da sauransu duk dai in mun gama zamu san mene da yake zamu hadu da wanda suka fi mu ilimi da experience da kome da kome zamu hada da su abinda mutane nan suka zartar shine zamu dauka sai mu yi gaba da shi kamar alal misali zuwa na Kano State ina jiko MD ne na CMD ne na asibitin wanda muka hadu da shi yake mana bayani yace suna da section gaba daya na treatment irin na rape da da zara an kawo yarinya to ba wani binciken da za a yi dole ne attending to yarinya din atake nan yanke za a yi kome da kome ko operation kome za a mata saboda yawanci duk suna shiga suna zubar da jini da sauransu to nace masa anan asibiti aka sa wuri musamman na wanda za a karbi irin wannan emergency din a police station ma ya kamata a tsara inda za a karbi irin wannan case din atake ya fara hukunci idan ya je kotu kada ya wuce sati 2
in muka duba batun miyagun kwayoyin nan musamman a nan arewacin Najeriya idan muka duba yadda wannan abun ya zama annoba musamman tsakanin matasa da kuma mata wane kokari kike yi dangane da shawukan wannan lamari
maganan shan kwaya magana ne wanda ta riga ta addabi arewacin Najeriya kowa da kowa sani kusan a gidaje 10 in ka irga maybe guda 8 suna da kangararru akan shan kwayoyi kuma har yanzu naji mamaki yadda ba a maida shi abu ne na muhimmi wanda za su sami shi ido akai ba to amma a matsayin mu na matan shugabanni akwai kungiya na matan gwamnati ta arewa suka hada kai suka samu waɗanda suka kure akan yadda za a yi a maida yaran kan hanya mai kyau sun zauna sun tattauna da su yanzu shekara mai zuwa cikin January insha Allah za a bude rehabilitation center guda daya za mu yi launching din shi wanda muna neman goyon bayan gwamnati su tallafa ma matan su because mu mata mu muka fi zama kusa da yara kuma al'umma ma in ba mata ba yara babu al'umma so muna roƙon gwamnati musamman Northern Governors Forum su taimaka yadda za a yi a tallafa ma matan nan kowace jiha mu samu rehabilitation center guda daya wanda zai ringa duba yadda za a duba yaran nan a cire kunya ringa kai su ana abun nan din su ana maida su kan hanya.
Excellency ke uwa ce ya kike ji idan aka ce matsalar kwaya da kuma shan kayan maye yanzu ya yawaita ba ma tsakanin yara mata ba a'a hatta matan aure a cikin gidaje abin ya zama ruwan dare
eh haka din ne especially a Kano kamar yadda muke ji labarin wato yawanci duka suna zaune ba abin da suke yi matan ba su da sana'a kuma sun dora ransu akan mazajin sai abin da suka ba su su ma mazajin ba wani abun kirki ne suke samu ba to wannan yana jefa su cikin wahala da yawa kamar yanzu ina bada hanya da mata su fito su koyi sana'a muna bin jiha muna Bauchi mun je mun yaye wanda suka koyi sana'a su kusan 2000 haka muka yaye su already mun riga mun yi a Kano kamar mutum 2300 so duka dai in za a samu gwamnatin su tallafa ma matan su su ma matan da ba su da sana'a dina musu hanya su koyi sana'a in kuma sun koyi sana'a a ba su dan tallafi kadan in kuma an ga ba a ba za a iya bada wannan tallafin ba kowa da kowa sai a bude wani wuri musamman na wannan sana'an kowa ya shiga yayi ya biya dan kudi kalilan ya tafi
ban sani ganin cewar akwai batun rashin sanin yanci da dama in an sami matsaloli na fyaɗe iyalai da dama in aka yi wa ƴaƴansu fyaɗe sun gwammace su yi gum da bakin su wanda hakan ka iya shafar rayuwar yarinyar a nan gaba wane hoɓɓasa kike yi domin ganin cewar an shawo kan wannan matsala domin a fito a nemi yancin duk yarinyar da aka zalunta
muna tunanin wannan dai mun gama wannan taron da zamu ƙara yi zamu yi ne musamman da malamai da sarakuna don su ne su suke da fadi aji a cikin al'umma kuma in sun yi magana kowa zai ji su kuma zai dauki mataki da sauri fiye da mu matan mun yi magana
Hajiya Aisha Buhari uwar gidan shugaban Najeriya binciken da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Clean a takaice ta gudanar na nuni da cewa ana cin zarafin mutum daya cikin uku a cikin iyali yayin da tashin hankali da gallazawa abokan zama ke karuwa to nan gaba a shirin za ku ji tattaunawa da shirin yayi da masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala a ganin ku menene ke haifar da cin zarafin kananan yara ko abokan zama a cikin iyali kuma yaya za a iya magance wannan matsalar sai ku kasance tare da shirin domin iyali muna godiya ga bakuwar tamu uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari da ta ba mu damar tattaunawa da ita yanzu a madadin wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata
to madalla yanzu kuma ga labarai ta kaice
Gabanin nahiyar Afirka na dab da bukatar shugaban Amurka Donald Trump ya fito bayanar jama'a ya nemi afuwa akan kalaman batanci da aka ci yayi akan nahiyar Afirka da bakin haure amma sai suka canza shawara a cewar wani rahoto kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta rubuta martaninta ga shugaban a taron kolin ta gudanar a cikin wannan makon ministan harkokin cikin gida na Kenya ya gargadin cewa za a iya kama shugaban adawa Raila Odinga dangane da bikin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane ranar Talata a halin da ake cikin hukumomi sun ce an hana gidajen yaɗa labaran cikin gida ya da bikin ranar Talata sai an kammala bincike
to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga al'umman gari musamman masu mabiya harkar kwallon kafa na rasuwar Alhaji Sulaiman Brema da aka fi sani da Alhaji As wanda ya rasu jiya kuma za a yi jana'izar sa da karfe 2 a jima a birnin Accra da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidajjiko a Kumasi Yalwace da na rasuwar Hajiya Rahilu wanda za a shafa addu'ar ta yau Alhamis da safe na idan Allah ya yarda Allah ya ji kansu ya sa dukkanin su sun huta yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da musamman Sarfilu Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umurnin Solomon Abu sai kuma injiniyan mu na wannan safiyan Jimmy Cook Baba Yakubu Makirike sallama sai anjima da hantsi